sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an huni lafiya. Binta Suleiman yarce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki take farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 16 ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da nake tafa da su, Mahmud samu kanin labarai.
To Binta, jami'ai a Ukraine sun ce adadin mutanen da suka mutu a harin makami mai linzami da Russia ta kai a garin Dnipro ya kai 35. A ƙasar Nepal an fara zaman makoki a yau Litinin kwana guda bayan da wani jirgin saman fasinja ya fada dauke da mutum 72. Sannan za ku ji cewa hukumomin Italiya sun kama wani kasurgumin shugaban wata kungiyar 'yan mafia bayan shekaru 30 da aka yi ana neman shi ruwa a jallo.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa jiya a Najeriya wasu 'yan bindiga sun kai hari kan masu ibada a cocin New Life Church a jihar Katsina, inda suka yi garkuwa da mutane tara ciki har da mata masu shayarwa guda biyu da kuma jariransu.
Barayin daji dauke da bundugu sun shiga New Life Church. Lokacin da suka je suka tarar da masu bauta suna bauta, sun tafi da mata guda bakwai da wasu mata biyu waɗanda yake masu shayarwa suna da jarirai a bayansu baki ɗaya suka yi cikin daji da su.
To haka kuma gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce tana gudanar da bincike akan wani mummunan kisan killa da aka yi wa wani babban malami a cocin Katolika na jihar da safiyar jiya Lahadi. Sannan za a ji cewa ana kan bayar da horo ma kwamandojin 'yan sanda kan yadda za su yi aiki mai inganci a lokacin zaɓe. Kuma muna tafa da shirin ilimi ga kowa ɗan adam wanda Babangida Jibrin ya shirya kuma zai gabatar da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. Amma yanzu ga Mahmud da labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Jami'ai a Ukraine a yau Litinin sun ce adadin mutanen da harin makami mai linzami da Russia ta kai kan wani gari da ake kira Dnipro ya kai 35, yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da duba baraguzai don ceto waɗanda suka tsira da ransu. Yadda ma'aikatan ayyukan ceto ke ci gaba da gudanar da ayyukansu kenan a yau Litinin a ginin da aka kai harin. Gwamnan jihar yankin na Dnipro Valentin Reshenko ya faɗa a shafin sada zumunta cewa an samu mutum 75 da suka jikkata, sannan ana kan neman mutum 35 da ba a gansu ba. A ranar Asabar Rasha ta kai hari da makami mai linzami kirar KH-22 wanda ta cillo shi daga yankin da ake kira Kursk. Dakarun Ukraine sun ce sun kakkaɓo makamai masu linzami 21 daga cikin 33 da Rasha ta harba a ranar. Ana zaman makoki a ƙasar Nepal a yau Litinin kwana guda bayan da wani jirgin saman kamfanin Yeti dauke da fasinja 72 da matukansa ya faɗi. Jirgin na kan hanyarsa ta zuwa garin Pokhara da ya yi fice wajen yawon bude ido bayan da ya taso daga birnin Kathmandu. Jami'an filin tashin jirage sun ce an yi nasarar gano akwatunan da ke dauke da bayanai da sautukan abin da ya faru na jirgin mai kirar ATR-72. A cewar hukumomin har yanzu ba a gano abin da ya haddasa mummunan hadarin ba wanda ya auku a yankin tsaunin Himalaya. Hadarin da rabon da aga irinsa tun shekaru 30 da suka gabata. A yau Litinin kamfanin jallancin labarai na Associated Press ya ce masu ayyukan ceto sun yi nasarar gano gawarwaki 68.
Tunan ba da jimawa ba Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To a Najeriya jiya wasu 'yan bindiga sun kai hari kan masu ibada a cocin New Life Church, inda suka yi garkuwa da mutane tara ciki har da mata masu shayarwa guda biyu da kuma jariransu. Rundunar 'yan sanda ta tabbatar da akuwar lamarin a yankin karamar hukumar kankara a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya. Daga Katsina, wakilin murya Amurka Sani Shu'aibu Mulumfashi na ɗauke da ƙarin bayani.
Da ranar jiya ne labari ya bazo cewa wasu mahara 'yan bindiga 'yan ta'adda wato suka kai farmaki a cikin ƙaramar hukumar mulki ta kankara, inda suka je wata majami'a har suka yi garkuwa da wasu mata da dama, wanda haka ya sanya na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa don jin cikakken labarin yadda al'amarin ya wakana da kuma taƙilin adadin waɗanda iftina'in ya faɗa mawa. Rakaɗe, wani al'amari da ya faru jiya ne ke gaskiyarsa da kuma yadda abubuwan suka wakana?
To, abin da ya faru jiya da misalin karfe 7 na safe je kenan rayin daji dauke da bundugu kira AK-47 wanda ba iya tantance yawan su ba sun shiga wani kauye da ake cewa dan mai tsauni kuma suka je wata majami'a wacce ake kira New Life Church ta dan mai tsauni kauyen dan Murabu dake karamar hukumar Kankara kuma lokacin da suka je suka tarar da masu bauta suna bauta sun sami wani pasto limamin coci mai suna Haruna kuma inda suka far mishi da duka da sanduna har suka karya masa hannu sannan daga nan sun tafi da mata guda 7 akwai Rabi Isiyaku ɗan shekara 15 Rabi Sa'idu karama ɗan shekara 36 da Rabi Sa'idu babba ɗan shekara 49 da Saratu Hadi ɗan shekara 27 da Lusaibo Shaibu a shekara 13 da wasu mata biyu wadanda yake masu shayarwa suna da jarirai a bayan su wannan shi ya da mata 7 da su wadannan jarirai guda biyu wadanda suke yara a baya wanda ya da mutum 9 kenan gabaki daya suka yi cikin daji da su kuma lokacin da DPO na Kankara ya jagoranci ɗan sanda da ɗan vigilante suka je wannan wuri lokacin su wadannan barayi sun riga sun tafi da wadannan mutane daga bisani mai girma kuma shan sanda ya ba da umarni DPOs da suke a wadannan ke makotaka da wannan karamar hukuma da su daddatse wasu hanyoyi musamman inda aka san cewa watakila barayin nan za su bi da mutane to har ila yau dai yanzu zancen da nake maka ana ta kokarin gano inda aka tafi da wadannan bayan Allah ba ma ƴan sanda kadai ba duka jami'an tsaro da sojoji da DSS da rundunar ƴan sanda ta farin kaya wato civil defense duk ana kan wannan al'amari domin a ga cewa an ceto waɗannan mutane da aka sace waɗanda kuma dukan su mata ne
bayanai daga wajen shi mai bada shawara ta bangaren addinin mabiya addinin Kristo suna nuna cewa kaman mutanen da suka fadi ya kai wajen 20 yanzu wannan shine wanda aka tantance kenan koko
gaskiya ne wannan shine wanda aka tantance kuma jami'an mu sun je har inda wannan abu ya faru da su kansu mutanen gari wanda sun tantambaya akwai wadanda suka dauki jawabin su lokacin da muke gudanar da bincike har ita wannan majami'a an je shi Pastor Haruna ya gana da DPO namu kuma abin da suka tabbatar mana da mutanen da aka diba mata 7 sai wadannan jarirai guda 2 da yake tare da wadannan mata
to yanzu yana da yashi a pastor din yanayin launin da yaji
an dauke shi an kai shi asibiti general hospital na Kankara inda zancen da nake maka haka yana karban magani a wurin
ka kiran da nan yan sanda kenan jihar Katsina SP Gambo Isa sani shi malafashi murai Amurka daga Katsina a Nigeria
to madalla an gaishe ka sani Shu'aibu Malumfashi har yanzu kuna tare ne da sashen House na Muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Mamut da karshen labaran duniya
hukumomi a Italiya sun ce sun cafke shugaban wata kungiyar masu aikata manyan laifuka ta mafia mai suna Matteo Messina Denaro
oggi 16 gennaio 2023 i garanti
wani komandan dakarun Italiya kenan yake cewa an kama shugaban kungiyar ta mafia mai suna Cosa Nostra ne bayan shekaru 30 da aka kwashe ana neman sa yayin da ya je wani asibiti don duba lafiyarsa a garin Palermo wata kafar talabijin din kasar Italiya ta ce an kai Denaro wani wayayyen wuri da ba a bayyana ba bayan da aka kama shi a shekarun baya an yanke masa hukunci ba tare da an kama shi ba bisa laifukan kisa da ya aikata ciki har da halaka wasu masu shigar da kara biyu da ke yaki da ayyukan mafia a kasar ta Italiya dan shekaru 60 Denaro wanda ya bace tun yana matashi zai fuskanci tuhuma da dama ya kuma taba satin kawun cewa adadin mutanen da ya kashe a rayuwarsa za su iya cika makabarta a yau litinin Amurkawa suke bikin tunawa da ranar haihuwar shahararren dan fafutukar yancin bil'adama marigayi Dr. Martin Luther King Jr. wannan rana ta kasance hutu a duk fadin Amurka yayin da ake bikin tunawa da Dr. King a shekarar 1983 tsohon shugaban Amurka Ronald Reagan ya rattaba hannu kan dokar ware wannan rana a matsayin ranar bikin tunawa da shi akan yi bikin ne a duk litinin din da ta yi kusa da ranar haihuwarsa wato 15 ga watan Janairu inda a jiya ya cika shekaru 94 da haihuwa da a ce yana raye a shekarar 1968 a kashe Martin Luther King a garin Memphis da ke jihar Tennessee a lokacin yana dan shekara 39
Haka da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen House na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu muna Najeriya akan batun ƴan bindiga inda gwamnatin jihar Neja tace tana gudanar da bincike akan wani mummunan kisan gilla da aka yi wa wani babban malami a cocin Katolika na jihar. Rahotanni dai sun nuna cewa da sanyin safiyar Lahadi ta gabata ne wasu mutane dauke da bindigogi suka afka gidan Rabrem Isaac Achi inda suka banka wuta ya kone kurmus. Ga Mustafa Nasiru Batsari wakilin mu da Amurka dake jihar Neja da rahoton.
Gwamnatin jihar Neja Najeriya ta ce tana gudanar da bincike akan mummunan kisan gillar da aka yi ma babban malami a cocin Katolika a jihar a ranar Lahadin nan da ta gabata. Rahotanni dai sun nuna cewa da sanyin safiyar Lahadin ne wasu mahara dauke da bindigogi suka auka gidan Rabaran Isaac Achi da ke garin Kafin Koro ta karamar hukumar Fayo Koro inda suka banka wa gidan wuta ya kone kurmus a ciki har da shi rabaran din. Sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmad Ibrahim Matene ya ce lamarin ya yi matukar tayar da hankalinsu kuma sun yi Allah wadai da kisan sannan suna gudanar da bincike kamar yadda ya yi karin bayani.
Abu ne wanda yake kamar yadda muka sani muna bakin ciki da cewa wannan ya faru kuma wannan aikin ‘yan ta’adda ne. Bandits sun shigo Kafin Koro suka yi kuma wannan auka-auka na kone gidan Reverend din da kuma shi Reverend din a ciki. To har yanzu jama'an tsaro an watsa su kuta ina su tabbata sun bi waɗannan ‘yan ta’adda din.
Rahotanni sun nuna har ya zuwa wayewar garin Litinin din nan akwai motsinsu ta shiyan sarkin fawa da Kafin Koro din nan. Akwai kuna da wannan labari?
Muna da shi duk yana cikin tsare-tsaren da muke yi.
Tuni dai kungiyar Kristoci ta kan ta nuna damuwa akan wannan tashin hankali sannan ta buƙaci da a gudanar da bincike. Mr. Dan Atori shi ne kakakin kungiyar Kristoci ta kan a jihar Niger.
Can condemn the killing of the priest Reverend Father Isaac Achi.
Ya ce kan ta yi Allah wadai da kisan. Kuma muna kira ga duk wasu masu ruwa da tsaki da suka hada da jami'an tsaro da su hanzarta binciko waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki ta yadda doka za ta yi aiki a kansu domin ya zama darasi ga na baya. A wani labarin kuma yanzu haka gwamnatin jihar Niger ta kafa dokar hana yawo ko kuma fita a garin Lambata ta karamar hukumar Gurara bayan wani rikicin sarauta da ya yi sanadiyar hallaka sarkin garin na Lambata Alhaji Muhammad Abdulra'ub. Kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya yi karin bayani.
Lambata kamar yadda ka sani a shi dagacin an kashe shi kuma wannan abu ne wanda yake dole ya bakin ciki da shi abu wanda yake sarki gaba daya a ce an shiga gidan shi an sare shi haya mutu.
Amma an samu kama wasu daga ciki koko dai ana da bincike?
Ana nan ana bincike domin abin da ke faruwa bayanin da muka samu duk koyansu da makwabtan shi da kuma nan ma cikin gidansu har yanzu ba su gane waye ne. To kan da aka kafa na fita karfe 6 da marance zuwa karfe 6 na safe.
Akwai adadin da aka diba dokar za ta yi
aiki? An ga hankalin kowa ya kwanta.
Rahotanni dai daga yankin na nuna cewa ya zuwa yanzu kura ta lafa a yankin. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. To headquarter rundunar 'yan sandan Najeriya ta fara wani shirin horas da kwamandojin rundunoninta na kwantar da tarzoma su 79 don tabbatar da zama cikin ɗamara kafin lokacin babban zaɓe na ƙasa da za a yi a watan Fabrairu mai zuwa. Daga Abuja wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauke da rahoton.
Headquarter rundunar 'yan sandan Najeriya ta fara wani shirin horar da kwamandojin rundunoninta na kwantar da tarzoma don tabbatar da zama cikin shirin kota kwana kafin lokaci da kuma bayan babban zaben da za a yi a Najeriya cikin wannan shekara. horan da za a shafe makonni biyu ana yin sa. Kazalika ana saran zai tasiri wurin samar da tsaro yayin zaben, sannan za a horar da 'yan sandan yadda za su nakalce sarraf sabbin na'urorin kwantar da tarzoma irin na zamani da aka samar musu, sannan kuma su kware wurin tunkarar duk wani kalubalen tsaro musamman irin na kwantar bauna, sarrafa makamai da dai sauransu. Da yake jawabi ga kwamandojin 'yan sandan kwantar da tarzoma na Najeriya, Sofeta Janar na 'yan sandan kasar Usman Alkali Baba ya hore su da su yi kyakkyawan amfani da wannan horo wurin kokarin samar da cikakken tsaro da zai kai ga samun zaben gaskiya mai cike da adalci. To ko yaya masana ke kallon hakan? Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a sashen kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja.
An san cewa dai zabunan da ake a Najeriya suna zuwa da wato take-take na tashin hankali, kuma wannan take-take na tashin hankali wani lokaci suna kaiwa har da zubar da jini da rashin rayuka. Saka hukumomin da suke wannan shiri ya kamata a ce suna wa mutanen su horan, amma horan ya zama na cewa horan kawo zaman lafiya ba horan wato tunanin cewa tashin hankali zai ya faruwa ba, kuma matakan da dole sai an dauka dan wannan tashin hankali ya faru. Dan ba a tunanin ko sare cewa idan dai an yi zabe mai adalci tashin hankali zai iya biyo bayan sa, a tabbatar cewa an yi zabe a cikin adalci. Amma har za a ce za a wato canza yanayin wato zamantakewar mutane da maslahar su saboda a tabbatar da zabe to wanda kilan abinda aka tabbatar din zai iya zama ba abinda mutane suke so bane, amma kuma jami'an tsaro su zo su yi muzurai su ja ido su jan ido su yi wa mutane abinda suke so. Wannan shine abinda masu san demokradiya suke jin tsoro.
A bangaren su kuma ƴan siyasa sun yi tsokaci. Comrade Sa'idu Bello da ke zama jigo a jam'iyyar PDP mai adawa ya yi kiran a yi taka tsantsan.
In za su yi yana da kyau su tsare lafiya da kayan gwamnati bisa hakikanin gaskiya da adalci da kuma sanin tsaro na gaske a ƙasa, amma kada su zo su ce za su yi wa wata jam'iyya aiki.
To sai dai kuma Dr. Garis Gololo na jam'iyyar APC ya ce wannan horo ya zo daidai lokacin da ya dace.
Saboda in an forar da kai shine zaka san meye zaben da zaka yi kuma ya yake. Amma in ba forar da kai ba ai baka san meye zaben ba, amma ya ka forar da kai zaka san meye zaben kuma ya yake. Kuma zaka gane cewa wannan zaben yana da muhimmanci sosai.
To gaida Hassan Maila kana da wannan rahoton. Masu sauraro yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 ne na safe da minti 10:17, karfe 4 kenan na yamma da minti 10:17 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 3 da minti 10:17 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin House na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16:25 da kuma 31. Yanzu kuma sai shirinmu na ilmi garkuwar dan Adam.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa daje.
Masarawa assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. Shirinmu na yau zai leka kasashen Ghana ne da kuma jamhuriyar Niger, inda matsalar amfani da kafofin sada zumunta daban-daban da dalibai ke yi a makarantun Ghana ke ciwo iyaye da kuma malamai tuwo a ƙwarya, inda kuma a jamhuriyar Niger malaman makarantun koyar da ayyukan hannu ke bayyana damuwa game da makomar dalibai bayan da hukumomin ilimi suka soke tsarin bitar karatu da tantance dalibai. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
Ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku.
Da farko dai zan mika ku ne ga wakilinmu Hawwa Abdulkarim daga kasar Ghana.
Kamar yadda ya zama ruwan dare ga magari, mafi yawancin dalibai na ɓata lokacinsu wajen amfani da wayar salula da suke shiga manhajoji kamar Facebook, Instagram, TikTok, Twitter da WhatsApp da dai makamantansu. Duk da cewa hukumar kula da ilimi ta ƙasar Ghana bata ba da izinin ɗauka ko amfani da wayoyi a farfajiyar makarantu ba, wasu ɗaliban sanye da rigar makarantu suna amfani da wayoyinsu akan hanyarsu zuwa ko dawowa daga makaranta. Malam Isa, malami da ke koyarwa a makarantar secondary, ya nuna irin kalubale da suke fuskanta da dalibai masu kawo waya a makarantu.
Makarantun gwamnati muke karantarwa, ba wani yaron da ma bai da salula, za ka yi kace haka. Dukkanin su na da salula, manyan salula. Za ka je iPhone kaza, wayar hannu kenan. iPhone dai yaran da kan suna challenge iPhone. Za ga yaro yana nan yana fama kudi ne zai sai litafi, amma ka gan wayan hannun shi wallahi zai baka mamaki. Balle ma yaran mata ka tambaye su waye basu, sai su daga gida suka fito da su. Amma alhali wasu ma yaran ma da ka kalli yanda iyayensu suke, ba za su iya samar da irin wayoyin da ke hannunsu ba, su ba su ba. Wasu ma tabbas iyayensu ke sai musu wayoyin. Masu hali shi sha'ani na GS, Ghana Education Service, ya haramta dalibi ya rika waya a makaranta.
Ya ƙara da cewa iyaye ke da alhakin lalacewar ƴaƴansu wajen amfani da waya a makarantu.
Gaskiya na Allah, iyayen zamani suna taimakawa sosai wurin gurbacewa tarbiyyar yaransu. Wayoyin nan kuma hana su koyon abu. Amma idan ka tambaye su kuma za su ce kaman su wayan nan yana taimaka musu ne wurin koyon abu. Wa wani assignment da ake bayarwa da je fikarfin abin da aka gwada musu. Sannan kuma akwai school library.
Shi ko Hafiz Lare wata sakamakon jarabawar sai fito ya ce wayar salula zai iya taimaka musu idan hukuma ta ba da izini a yi amfani da ita a makarantu.
Cikin senior high school su mun ba ya da mu use phone. Kuma phone yanzu kan da duniyar zaman nan phone na da muhimmanci sosai. Kin koyi abu kin komai phone, kuma wai kara ka phone school ana boye ne ana yi. Ina gan gwamnati ya fi shi wani abu game da wannan because yana kawo damuwa sosai.
Malam Suleiman magajin rafi ya yi kira ga gwamnati da ta kara tabbatar da ka'idar hana dalibai amfani da wayoyi a makarantu.
A matsayina na uba, gaskiya yana ci mana tuwo a ƙwarya. Lokacin da yaro za a ce ya kamata yana nan yana koyan abu, za ka same shi kan waya yana nan yana wayansu firan banza da yake bai dace ba. Ni dai ina ba gwamnati shawara a yi kokari a kawo dokoki wanda yake zai regulate wannan tafiya na mobile.
Hajiya Samira yaya Abdulrahman, jami'ar hukumar kula da wayar da kan al'ummar kasar Ghana, ta ce suna iya kokarin su domin tabbatar da ka'ida. Sannan ta yi kira ga iyaye su taimaka domin a magance wannan matsalar.
A wurin mu na hukuma ba mu raye da yaran makarantu da ke bukatu da mobile phone. This is because muka duba yaran makaranta suna bukace da mobile phone. Instead of doki wannan phone su yi bincike su nemo maybe topic maudu da ake gwada musu wanda su samu ilimi a kai. Ke ka gan kamar yaran na use mobile phone nan suna duba ababe da bai amfanin su. Mun kira ga malamai makaranta, mun kira ga iyaye su sa ido a kan yaran su.
Sannan dai daga ƙarshe akwai kira da wasu masu ruwa da saki suke yi akan cewa a bada izini amfani da wayoyin salula a makarantu. Sai dai hukumar ilimi ta kasar Ghana ta ki amincewa da hakan.
Shi kuwa Ahmad Sausani, wakilin mu a Maradi ta jamhuriyar Niger, ya tabo matsalar dakatar da bita ne na makarantun koyar da sana'o'i da hukumomi suka yi, abinda kuma ke cewa iyaye da ma sauran al'ummar jamhuriyar Niger tuwa ƙwarya. Masar gare ta.
A fadin kasar Niger, manyan birane uku ne da suka hada da Maradi, Zandar da Tawa suka samu mallakar irin waɗannan jami'o'in da ake kira EET, wanda ke da sashe-sashe na musamman akan harkar kimiyya da fasaha. Na fita da sakamako mai kyau. A wata takarda da ministan ilimin ƙasar ya fiddo, akwai janye tsarin bibiyar ɗalibai da malaman ke yi, wanda ke ba su damar tabbatar da ɗaliban sun iya aiki a aikace. Soke wannan tsarin ya fusata ƙungiyar malaman manyan makarantun jami'a na ƙasa, abinda ya kai su ga kiran taron manema labarai daga bakin Kabiru Iro, maga takardan wannan kungiya a jihar Maradi.
Yau an yi duk kudurori da yawa, an ce wannan sashi babu shi, wannan akademin da ake yi ana kori shi, an ce babu shi. Kawar munin ka amanta, fanni uku ne gari mu. Muna da fannin jini mekanik, muna da fannin gigi harkar gini, muna da kuma fannin electricity. Kun ga abin ke gari guda uku kenan. Duk wanga in yara suka je suka yi sashi din su suka dawo, sai an yi ankadaran su, kuma sai sun so gaban mutane wakilai sun gabi sun ga abin so gani. Sun ga gaya mu abin da suka yi saboda ni, saboda yaran ne wanda an shewa su cikin aiki za su zuwa su fara aikin su da su ake rasunan. Kuma mu shi ne muka ce garin ba mu yarda ba, amana ce mu garin mu ta yara in muka bari aka wulakantar da muka formation ta clinical unity da lazy duty.
To masu roro, saboda kuma lokaci a ran shirin namu na wannan mako zai daga aya, sai mako na gaba za mu dora, inda za ku ji karshen tattaunawar wakilinmu na jamhuriyar Nijar Mansur Sani akan wannan matsala. A madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilan namu a Ghana Hawwa Abdulkarim da kuma Mansur Sani a jamhuriyar Nijar sai kuma jagoran shirin da tuba da umarni Julie Leonard Gresham na ku baban gida Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon.
To a gaida baban gida Jibril yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Sakuma na farko ayo na hadin gwiwa ne da ya fito daga jamilan Ado Salati goma ga Annabar Jau da Kadijan Bilyamun Agwarmaji da Maimuna Alikon Auta kafin tarwa da Aisha Lawal bin Hambali MK dan Silba Sokoto da fatan Ado Salati goma ga Annabar Jau suka ce sunayen likitocin goge 179 masu albashi a jihar Zamfara abin take shine mataka domin hakan ba zai haifar da kasar mu da mai ido ba da fatan gwamnatin mu ta jihar Neja ita ma za ta bincike domin ta bambanta aya da sakuwa a cikin likitocin jihar mu ta Neja domin mu mata masu yawan zuwa asibiti mu muka san irin abin da muke gani sai kuma sakon mu na gaba dake cewa hukumar hana share fatocin miyagun kwayoyi ta NDLEA ya kamata ta kara azama sosai wajen ci gaba da daƙile masu safara ta shan miyagun kwayoyi duba da ganin yadda miyagun kwayoyin ke yin illa ga rayuwar masu ta'ammali da kwayoyin da ma ƙasa baki daya sako daga Haruna Muhammad shugaban kungiyar muryar jama'a shi kuma sakon mu na gaba da sallama ya fara yace BOA ku bani dama ne wani mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Jinjina yayin da jirke wasu akan yadda ya tsaya tsayin daka akan siyasar ta arewacin kasar akan albarkatun rijiyoyin man fetur a arewacin kasar yayin da wasu daga cikin yan kudancin kasar suke ta da jijiyar wuya akai to bari ne muku tuni kun manta da yan arewa ne suke sanadiyar gano muku ta ku rijiyoyin man to yanzu Allah ya kawo mana wanda ya san inda namu rijiyoyin suke da wannan muke shugaban kasa Muhammadu Buhari fatan alkhairi a rayuwarsa sako daga sardunan kwallon mai sau Zaharuddin Muhammad Kaka sai sakon mu na karshe a yau wanda ke cewa idan har rashin tsaro bai hana ƴan siyasa yakin neman zabe ba to bai kamata a ce ya sa ainihin dage zaben da ke tafa ba sai dai kuma idan akwai wata kullalliya ne a kasa sako daga Shehu Adamu Rajau
an gashe ka sarfi da Hashim Gumel yanzu kuma sai labarai a takaice
jami'ai a Ukraine a yau litinin sun ci adadin mutanen da harin makamin linzami da Russia ta kai kan wani gini a garin Dnipro ya kai 35 yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da duba baraguzai don ceto waɗanda suka tsira da ransu gwamnan jihar yankin na Dnipro Valentin Rifshenko ya faɗa a shafin sada zumunta cewa an samu mutum 75 da suka jikata sannan ana kan neman mutum 35 da ba a gansu ba a diran asabar Rasha ta kai hari da makami mai linzami kirar KH-22 wanda ta cillo shi daga yankin da ake kira Kursk ana zaman makoki a ƙasar Nepal a yau litinin kwana guda bayan da wani jirgin saman kamfanin Yeti dauki da fasinja 72 da matukansa ya fadi jirgin na kan hanyarsa ta zuwa garin Pokhara da ya fice wajen yawon bude ido bayan da ya taso daga birnin Kathmandu. Jami'an filin tashin jirage sun ce an yi nasarar gano akwatunan da ke dauke da bayanai da sautukan abin da ya faru na jirgin mai kirar ATR-72. A cewar kuma mai har yanzu ba a gano abin da ya haddasa mummunan hadarin ba wanda ya auku a yankin tsaunin Himalaya. Hukumomi a Italiya sun ce sun cafke shugaban wata kungiyar masu aikata manyan laifuka ta mafiya mai suna Matteo Messina Denaro. A shekarun baya an yankewa Denaro hukuncin ba tare da an kama shi ba bisa laifukan kisa da aikata ciki har da halaka wasu masu shigar da kara biyu da ke yaki da ayyukan mafiya a kasar ta Italiya. Da shekaru 60 Denaro wanda ya bace tun yana matashi sai fuskanci tuhume da dama. Ya kuma taba tinkawan cewa adadin mutanen da ya kashe a rayuwarsa za su iya cika makabarta. A yau litinin Amurka suke bikin tunawa da ranar haihuwar shahararren dan fafutukar yancin bil'adama marigayi Dr. Martin Luther King Jr. Wannan rana ta kasance hutu a duk fadin Amurka yayin da ake bikin tunawa da Dr. King. A shekarar 1983 tsohon shugaban Amurka Ronald Reagan ya rattaba hannu kan dokar wato dokar ware wannan rana a matsayin ranar bikin tunawa da shi.
Karshen shirin namu da wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya ce ya gabatar da shirin da kuma Julie Leaders Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu ne yau. Ni ce taku nake muku fatan alherin ta Suleiman Yaro nake muku fatan alherin daga nan sashen House na murya Amerika a birnin Washington DC. Ku huta lafiya ma assalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu ne yau da gobe na tafi.